To jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya ta Litinin. Amurka ta sake mayar da Koriya ta Arewa cikin jerin kasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka cire kasar tsawon shekaru 10. Wata badakalar cin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, wadda kuma ta bazu zuwa wasu nahiyoyi.
To, kanin labaran kenan. Me yasa ake uzuri ma bangaren zartaswa idan yake aiwatar da umarnin kotu saboda tsaro? Ga wani mahalarcin taron alkalai a Abuja.
Sashi na 14 sashi sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce kashin bayan kafuwar kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa.
To, ko me yasa ita kuma kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa ke ganin tun daga gida ake shuka zaman lafiya a gari?
Idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida, to zai shafi duka al'umma.
Za kuma a ji cewa jihar Nasarawa ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon nan da aka kafa a sauran jihohin da ke makwabtaka da ita ba. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaba da bugawar da ake yi kan tsarin zaben da za a yi a Niger. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya Litinin. A yau Talata ne ake saran majalisar kasar za ta fara yunkurin tsige shi, amma yunkurin na iya ɗaukar lokaci mai tsawo da sarkakiya ko kuma ya zamanto bai yi tasiri ba. Lobmo Madhuku malami ne da ke koyar da fannin shari'a a jami'ar Zimbabwe. Ya ce ɗaukar matakin korar shugaban zai iya zamantowa abu mai wahalar gaske, saboda ba wai kawai majalisa ta kada ƙuri'ar amincewa ba ne kaɗai.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial.
Ya ce idan muka ce tsige shugaba a tsarin ƙasar Zimbabwe, hakan yana nufin yin shari'a. Kana zargin shugaban ƙasa da aikata wani laifi, kuma kana son a yi masa shari'a a kai? Idan aka same shi da laifi abin da ake zarginsa da yi, to za a iya sallamarsa daga bakin aiki na shugabancin ƙasa. Sai dai ba za ka iya yin hakan ba a rana ɗaya ba, yana ɗaukar watanni kafin a kai ga tsige shugaban. Kundin tsarin mulkin ƙasar Zimbabwe ya shimfiɗa wasu sharuɗa huɗu da za a iya tsige shugaban ƙasa a kansu, waɗanda suka haɗa ta kuskure mai girma, da rashin biyayya, da rashin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa, da kuma gaza yin aiki a matsayin shugaban ƙasa saboda matsalar nakasa ko gushewar hankali.
Amurka ta sake mayar da Koriya ta Arewa cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya, bayan da aka jingine hakan na wani ɗan lokaci kamar shekaru 10. Yunkurin da ka iya saka ƙasar cikin ƙarin matsin lamba ta kuɗi da diplomasiya. Kamata ya yi a ce hakan ya faru tun shekarun baya, a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini daga fadar White House, yana mai kiran Koriya ta Arewa a matsayin mai tsarin mulkin da ke cike da kisan kai. A yau Talata ne baitul malin Amurka a hukumance zai sanar da wannan kuduri da kuma jerin takunkuman da zai biyo baya ga Koriya ta Arewa, a cewar Trump. Sauran ƙasashen da ke cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci su ne Iran da Sudan da kuma Siriya.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yeah. Wata badakalacin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin New York, wadda kuma tabbas zuwa wasu nahiyoyi. Chiping Patrick Ho, dan asalin kasar China, da Sheikh Gadio, tsohon ministan harkokin wajen Senegal, su ne suka kitsa baiwa wasu manyan jami'an Afirka cin hanci domin samarwa wani kamfanin makamashi na Shanghai damar gudanar da kasuwanci. Waɗanda suka auna ya haɗa da Idris Deby, shugaban kasar Chad mai arzikin man fetur, da kuma Sam Kutesa, ministan harkokin wajen Uganda, wanda kuma ya taɓa riƙe muƙamin shugaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015. A ranar Asabar aka kama Patrick Ho, aka kuma gurfanar da shi a gaban alƙali a jiya Litinin, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar shari'a ta fitar a jiya Litinin. Shi kuma Gadio, wanda ya taɓa riƙe muƙamin ministan harkokin waje na Senegal daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2009, an cafke shi ranar Juma'a a birnin New York, aka kuma gurfanar da shi a gaban kotu ranar Asabar. Yanzu haka dai dukkaninsu suna tsare.
Bayan kwashe shekaru masu yawa ana kare 'yan ƙasar Haiti daga mayar da su ƙasarsu, yayin da Haiti ke ci gaba da farfadowa daga mummunar girgizar ƙasar da ta afka mata a shekara ta 2010, dubban 'yan Haiti za su rasa kariyar wucin gadin da ta kare su. Kariya ko kuma matsayin wucin gadin da ake baiwa 'yan gudun hijirar da suka cancanta, da ake kira TPS a taƙaice, za ta daina aiki ga aƙalla 'yan ƙasar Haiti 50,000 da ke zaune suna aiki a nan Amurka. A lokacin da suke ba da wannan sanarwar, jami'an sun ce yanayin kariyar wucin gadin, wadda aka tanada dalilin girgizar ƙasar da ta afkawa Haiti a shekara ta 2010, yanzu ya kau. Amma masu raji na ikirarin cewar ƙasar ta Haiti ba za ta iya ɗaukar nauyin mutanen da za a mayar da su ba, bayan shekaru 7 da faruwar girgizar ƙasa mai nauyin maki 7, wadda ta haddasa asarar biliyoyin daloli, ta kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane 300,000 da raunata wasu kimanin miliyan 1,500,000, adadin da ke zama daidai da yawan mutanen da suka rasa muhallansu.
Daga ƙarshe, gidan talabijin na CBS a nan Amurka ya dakatar da wani ma'aikacinsa mai suna Charlie Rose, bayan da jaridar The Washington Post ta fitar da rahoton wasu mata 8 sun zarge shi da neman yin lalata da su ba tare da san ransu ba. Shi ma gidan talabijin na PBS da gidan talabijin ɗin Bloomberg su ma sun soke yayata shirin hira da Charles Rose da yake gabatarwa. Rose dai shi ne yake gabatar da shirin gidan talabijin na CBS mai suna This Morning, yana kuma haɗa rahoto a shirin 60 Minutes. Yana ɗaya daga cikin manyan 'yan jaridun da ake ji da su kuma ake mutuntawa a nan Amurka.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An yi wani babban taron manyan alƙalai a Abujan, Najeriya. A jawabinsa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci a kullo da hanyoyin hanzarta shari'a. Hassan Maina kaina gare ka.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce samamen da aka kai gidajen wasu alƙalai aka cafke su kana aka gurfanar da su gaban kuliya a kwanakin baya. Ba wai an yi hakan da nufin cin mutunci ba ne.
Let me again assure the judicial community this action taken by exec.
Bari in sake tabbatarwa ɓangaren shari'a cewar wancan mataki da muka ɗauka ba yana nufin mun yi kutse ne cikin ikon majalisar shari'a ta ƙasa ba, ko kuma cin mutunci da ƙasƙantar da alƙalan kamar yadda wasu kafafen yaɗa labarai suka yi ta yama irin hakan. Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma nemi alƙalan da su bullo da tsare-tsaren da zai kai ga gaggauta yanke hukunci.
Last month, I wrote to all state governors.
Ko a watan jiya, sai da na rubuta wa ɗaukacin gwamnonin jihohin Najeriya wasi, inda na neme su da su kai ziyara gidajen fursuna tare da rakiyar chief jojin jihohinsu, kuma a sake bayan alin da a halin yanzu ake tsare da su ba su ji ba ba su gani ba.
Unnecessarily detained without due process.
Koyaya masana shari'a ke kallon alaƙa tsakanin ɓangaren zartar zuwa da na shari'a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari? Tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim.
Alƙalai suna ganin ai ba daidai ba ne yadda ake bincike har ake faɗowa ta ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren alƙalanci, musamman kwanan baya yadda aka yi abu da ya shafi alƙalai. bangaren su kuma zartarwa su kuma suna da nasu laifi saboda kamar misali kwanan nan akwai bukata da hukumar EFCC ta yi na cewa hukumar DSS ta saki waɗansu jami'an ta taimaka su domin a bincika wanda ba a samu wannan ba. Bayan nan kuma a wasu lokuta za ka ga kotu ta ba da hukunci na cewa a saki wane ko kuma a kawo wane ko kuma a yi wannan, ko da yake wannan yana da nashi. Domin me sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce kashin bayan kafuwar kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. To saboda haka idan kawo su gaban kuliya ko kuma sakin su kamar yadda kotu ta nema, zai kawo targade ko kuma karaya ga tsarin tsaron ƙasa. Wannan yana iya zama dalili.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alaikum, kuma a gaida Hassan. Har yanzu muna Abuja, inda kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta mata ta yi taro a Abuja, tare kuma da shan alwashin koyar da zaman lafiya a wasu ta wasu sabbin hanyoyi. Madina Dauda, gare ki.
Nafisa Nuhu Babajo ita ce ta wakilci Amina na Madi Sambo a wajen taron.
Hon wato zaman lafiya da gida yake farawa. Kamar yadda nace idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida, to zai shafi duka al'umma. Wani ma inda a mishi tarbiyya da gida ba zai zo ya zama barawo ba, ko ya zo ya sha kwaya ko ya mai, daga gida ake samun matsala.
A cikin manya kuma kwararru dake shugabantan kungiyar akwai Dr. Dayyaba Shu'aibu.
Ko da yake mun san maza su ne kawunan gida, amma matan su ne wuyan. Inda suka juya kai nan kai zai juya. Idan mata bata tayar ma mijinta da hankali ba, bata dinga tsaya tana tambayan shi komai komai komai, mai gida a kawo wannan, mai gida a kawo wancan, kiga ko da yaushe hankalin mai gida yana kwanci. ƴaƴa ba za su tashi suna ganin mama da baba suna faɗa ba, kullun suna zage-zage. Su ma za su tashi su zama matasa masu son zaman lafiya. So duk wannan tashin hankali harkan bama-bamai shaye-shaye duk zai ragu.
Ita kuwa Hajiya Rabi Abdullahi Bincan ita ce shugaban tsara ayyukan kungiyar, ta yi tsokaci akan matakin da kungiyar za ta ɗauka nan gaba.
Garin da magaza ɗin nan mun ji labarin su dama, suna zaman lafiya da juna, suna taruwa su yi magana ma juna, su tattauna abin da suke son su yi a wannan ƙauye. To sai ya ba mu ƙwarin gwiwa zuwa nan gaba za mu nemi matasansu, to muka same su za mu yi iri ɗaya da su.
Yaya shugaban mata ta da magaza take kallon muhimmancin taron a gareta?
Muhimmanci mu ba mu da rikici, ba mu da tashin hankali, an riga an faɗarkar mana zaman lafiya, mu kuma mun yarda mun amince mun karɓa.
Ita ma Fatimatu Abdullahi wacce aka fi sani da malama tsohuwa ta halarci taron.
Alhamdulillahi naga abubuwa da yawa, nagode ma Allah. Gaskiya muna zaune lafiya da mu da duka yarurrukan da ke muke tare da su, muna girma masu, su ma suna ba mu girma.
Garin da magaza dai ana ce masa Mini Abuja, bi ma'ana karamar birnin tarayya, saboda yadda al'umma suka fito daga wurare daban-daban kuma suna addinai daban-daban, ba a taba jin su suna wani tashin hankali ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina daga Abuja kuma bari mu kada jihar Nasarawa, inda gwamnatin jihar ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon da ake takaddama akanta a makwabtakan wato makwabtan jihohi ba. Zainab Babaji, gare ki.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ba ta da niyyar yin dokar hana kiwo a jihar. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana hakan a zantawa ta da shi biyo bayan dokar hana kiwo da makwabciyar jihar sa ta Benue ta aiwatar, wanda ya janyo kwararowar makiyaya zuwa jihar ta Nasarawa.
Tunda aka yi wannan doka, mutane suna cikin firkita, sai na kira babban taro na jami'an tsaro da sarakuna da kabilo daban-daban da mu tabbatar da ma mutane cewa a shirye muke mu ga fitan Fulani daga Benue zuwa Nasarawa zuwa Plato bai kawo mana wani damuwa ba. Muna ma mutane nasiha da fadakarwa, duk wanda ya zo wuce-wuce in kuma wanda zai tsaya ne, mu ba mu da sha'awa, ba mu da niyya na yin wannan doka, sai dai mu sa dokoki irin wanda zai daidaita kankoron wurin kiwo da wurin noma, mu tabbatar da cewa duka burtalolin nan da ake bi ya zamana mutane ba su je su yi gonakin su a wurin ba, ba a yi gine-gine a wurin ba, kar makiyayi ya shiga gonan mutane inda zai kawo musu damuwa.
Da yake tsokaci kan furucin gwamnan, shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce za su ba gwamnati goyon baya wajen bankaɗo da duk wani makiyayi da aka kama da ɓarnata amfanin gonan manoma.
bangaren mu duk wanda ya kuskura ya shiga wannan samu kama shi a hukunta shi manomi su daina tare burtunan shanu suna noma akan burtuna.
Shi ma shugaban matasan kabilar Tibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba yace fahimtar juna tsakanin makiyaya da manoma zai taimaka kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya.
Su manoma ma suna amfani da kasa su yi noman su, haka ma makiyaya su ma da kasan suke amfani da shi don su yi kiwo. Ba za a iya samu a ce an hana noma ko an hana kiwo ba. Ya kamata mu fahimce juna, idan lokacin da wani makiyaya ya samu ya shiga cikin noma ya kamata a samu sulhu a sasanta, wannan shi ne zai kawo mana zaman lafiya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gai da Zainab. To ana fatare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin.
Can sai na ji harbin bindiga. Altashi ya shiga kafada na dama, na sa hannu na ciwon na sai na gajini, shikenan sai na sake steer motor kawai na fado kasa. An harbe ni, a taimake ni an harbe ni sai ga civil defense can kuma sai ga yan sanda, daga nan na suma kawai da na sake tashi sai na gani a asibiti.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya
ni a wanda za su doka su nuna ma yan kasar gasu suna son kasa shine su ce Muhammad Dawo gida. President Muhammad Dawo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasar ga
ku kuna da milki kuna kun kama milki menene mutum guda yana can fari zaman shi horansa wai ya hana ku barci kasar
bai hana mu barci ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya.
Alhaji Isma'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai.
Tafiya da za a yi sako zuwa sako, lungu zuwa lungu, za a je a yi bita yanda tahiyar kasa take. Da ɗan adawa suke nan suna kulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati, a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce. Suna nan suna kulle-kulle, suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su kada iko.
A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa,
inda su sun tabbata da yami ta ce su to ba su meeting guda mu gani wannan kowa shaida kasa an kuma sun isa ko hudu mutanen shi a gani su meeting mi meeting inda an ga yamewa da ita nan.
To yau da muke zuwa kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji kan cece kucin siyasa da ke gudana tsakanin bangarorin magoya bayan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Niger na jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyun adawa. Za mu ji ko akwai hanyar da su biyun suke tunanin su bi domin shawo kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a tsakaninsu, kuma ba maganar zauren nan na CNDP ba wanda gwamnati ta ce tana so ta ƙirƙiro domin a samu wurin da za a dinga zama tsakaninta da wakilan jam'iyyun adawa ana tattaunawa akan alƙiblar siyasa da kuma yadda ta nufa, kuma musamman tuma ba zancen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa ba. To saboda haka bari in sake mai da ku yanzu ga Yusuf Abdullahi da ke jan lagamar muhawarar da ake yi tsakanin Abdulmumin Usman na ɓangaren ita PNDS tarayya ɗin da kuma Bana Ibrahim da ke wakiltar su yan adawa. To Malam Yusuf bismillah.
Malam Bana da yake lokaci yana hararrenmu kan maganar shirye-shiryen dai zaɓuɓɓukan da ke tafe. Yanzu da yake akwai har yanzu dai akwai rashin fahimtar juna ko kuma saɓani tsakaninku da ɓangaren masu mulki. Ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zaɓukan a cikin wannan halin?
Kasan mafuta a cikin harkar da muke mafuta guda ne a hidda son rai cikin harkokin siyasa, kuma a yi imani cewa mu duka bori
guda ne yake matsayi.
Niger guda ne. Yau an yi zaɓuka wanda sun ka wuce, an so ko ba a so ba kowa ya ga abin da ya afku, kuma kowa ya ga ina abin ya kai ƙasanmu. Tunda yau dai da muke zance ƙasanmu wa ta koma baya bisa kan fannoni da yawa. Kenan ina zuwa demokarasi, ina zuwa yau Abdulmumin, yau ina tambayar da kai da Allah. Yau Niger inda muke tiki 2015 dauki ma 2015 shekaru biyu da sun ka wuce da na yau an gama su
ba menene bambanci?
Bambancin yau kaga kasan kusoshin demokradiya su bina akwai abin da ake ce ma legalite akwai wanda ake ce ma legitimate. In kusa guda babu, to baka samu ko baka cin moriyal demokradiya. Yau cikin kasar da muke babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka akwai graft cikin wanga sector. Babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka an kashe wani yanki wani nan tilaberi difa babu. Yau babu wanda ke ce maka in ka tambaye shi ke ce maka alhamdulillah sai dai a ce alhamdulillah don a musulunci amma babu yau kasarmu to yau a mafuta guda a komo mu babu ce ba wanda kundin zabe da an kai da wani ne doka tace ba a iya taba dokokin zabe in ba duk ring abun ga gungu da adakwai cikin kasa sun yarda.
To, nagode.
A kowa bisa kan wa'annan a yi sayani wadda ba sayani irin taku ba ta mutum 13 wanda ku kuke da mutum 7 ciki ku ce sauran suna da mutum 6 a ba musu.
Ya yi sayani ba ita ba.
Haka aka yi.
Madalmu ne ya maganar waɗannan zaɓukan da ke tafe idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a fannin siyasa wace hanya kuke ganin za ta kasance a mafita?
To, alhamdulillah ita demokradiya dai shi kamar wanda so ya zana ta wato. Abu biyu sun zama wajibi. Na farko shine kasa. Bisa kasa ake shinkida demokradiya. Sai da kasa wadda ta kiga ta kasa ce lalle ta ga hannun mutane sannan ake demokradiya. Na biyu shine al'umma kasa. To yanzu shi din ya kawo magana cewa wato akwai wani abin da suke kira legality da wani legitimacy. Shugaban kasa na Niger in mutum legitimate ne suke shugaban kasa wato legitimate shine halatta in shugaban kasa na Niger bai halatta ba ka buɗe radio ka jiya ko ka dibi wato wannan tashoshi na sada zumunta kai gani da idanunka abunda yake dan saboda abu in bai halatta ba ba Niger bane kawai duka duniya yau duniya ga kamar dan gari guda ne. Kadibi martabar da kasarmu ta samu yau. Yau kasarmu ita ce za ta zamna.
Shekaran jiya
tare da
ba yi da taro ba yazo daga
Amerika. Za ta zamna tare da shugaban kasar Amerika da sakatare na Majalisar Dinkin Duniya. Kasarmu za ta zamna ta yi jagorancin committee wanda zai kawo Majalisar Dinkin Duniya duka zai kawo mata gyaran fuska. Wace martaba ta yi wannan? Inda shi dan kama kariya ne kamar yadda kai dan adawa kake faɗi. Wa zai sashi wannan wuri
baka ganin Abdulmunin
bisa ga
wata kila lokaci yayi da zaku sasanta da su waɗannan ɗan adawa domin a shirye zabe ba tare da wani bangare ya ce ba a yi mishi adalci ba
alhaji ba muke ba ba muke ba wato ba mu da rowa dan haka ne shugaban kasa bayan ya ci mulki ya ce musu su zo kowa da kowa a bar baganan jayayya kowa da kowa ya zo a yi gwamnati kowa ya sa hannun
shi kowa da kowa ya zo a kashe demokradiya
ba mu da wato yo menene umfani demokradiya za ta umfane ku ku koma bayan fage kuna ta kuwa kuna ta kuka kuna ta mugun hata menene umfani wannan demokradiya
yanzu watakila akwai yuwar ku shirya da su
ɗan adawa ba ruwa muna neman ko gobe in suka canza shawara kuma shawara wadda za wato niyya wadda za su doka su nuna ma ɗan kasar gasu suna son kasa shine su ce Muhammad Hidawo gida president Muhammad Hidawo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasar ga in ya dawo gida in guntu za a mishi sun nuna suna son
amma idan ya dawo
ba ba daga can ba ba ko mai kungiyoyi masu kiyama kasar mu da wasu mutane waɗanda suke cikin duniyan nan babu aikin su sai dillanci
wato anan kamar kana nufi cewa masalaha kasan
yake cikin siyasar kasar Niger
Abdulmuni
wato mugunyan bi sunan shi mugunyan suna da haka wannan
wato kana nufi cewa idan ana so a samu masala shi Hamma Amadu ya dawo gida
Hamma Amadu ya dawo gida
to Hamma Amadu kai ne yake hana ku
don haka a'a ba shi
ka hana ku
wato abinda bai hana mu bacci ba
to ku bari ba ka amsa ko da yake lokacin ya
ba amma kungiyar ku ta siyasa shine shugaban ta
mu ku yarda da cewa Hamma yana ta yana jagora
a ba mu goma
yana za
na ku ne farkiki mu
kana bukatar
wannan
abuta
wannan ni na ina da ansa ta
to bari ba ka amsa bari ba ka amsa sai mu yi
shiri can ba siyasa yake ba
to bari
shi can ba ta umfani Niger
na'am ya Abdulmuni ya kwatanta cewa idan kuna son a samu maslaha kuma ɗan adawa
Hamma Ahmadu ya dawo gida a shirya.
Yo menene matsalar su wai Hamma Baina? Magani yatta
ya samu lafiya yanzu.
Aha. Kai ne ke a ina zuwa kai ne likitan shi.
Bayan haka
sai mutuwa mun kai Hamma.
Sai da zo Abusha. Yayi wani taro.
Yana
ba ya san da wannan taron.
Bari amsa ce yake baka.
Nace maka Hamma abin da ya kai shi can Turai. Likitocin da sun ka bashi dama an ka bashi nan an ka bar shi yatta suna tare da su Hamma ya dauka niyyar dawowa mu an adawa ba mu zan mu ce ma Hamma ya kamata ka dawo lokacin da ya dauki niyya da shi da wanda dake mai magani suke yanke hukuncin cewa Hamma lalle kana iya zakwa gidan ku kuna da milki kuna kun kama milki
to
menene mutum guda yana can Paris zaman shi Faransa wai ya hana ku barci kasar
bai hana mu barci ba bai hana mu aiki ba amma ku da bari nan ne
ku
ne ke ba mu tausayi dan saboda koke-koken da kuke da korafan da kuke kuma ba ku san abin da za ku yi ba bai ba ku hanya ku zartas
kuma
in hina can bai ba ku iko cikakken iko ku zartas
iko
ba amma yana can
to iko muke
a'a cikin ai adawa ka san ita adawa akwai kundi na adawa dan haka ita ma tana nata bangaren iko dan haka shi in ya ba ku cikakken iko yace duk abubuwan da ke gudana ni shar ku je na saka muku akala ba matsala amma yana rike da akalan ku yana shan ku can kuna zaku wannan kuna muna kuwace kuna muna kuka wannan bai da amfani
to duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su akwai Abdul Mumini Gusman tsohon dan majalisar dokoki a karshen jam'iyyar PNDS tarayya sai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan kawancan ƴan adawar Nijar da ake kira FDDR a madadin su da Nasiru Tankari da hada mana sauti ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya
to ma da latuwa ga da malamai to kamar yadda muka ce da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji a kan siyasar jamhuriyar Niger ni Allah ya kai makon gobe za mu koma Nigeria mu haɗa ƴan APC da PDP
wanda ya war PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi bane idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautatawa talakawa ba sa aikin da aka zabe su yi sandan bai zaka dinga tafiya da su
eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san ba san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da yake baban shi yake yi ba
akwace fatin aka dan saboda kuka aka ba mu karfi duk da haka ba tsogore ba ta kare musu ba
mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata idan shi bai bar gidan ya ce zai je wani wuri
yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba za ka gidan kanka ba
to muna fata za a tsama zuwa wannan shiri da kuma wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna bankwana da kuma godiya ga su bakin namu Abdulmumini Usman da Bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan muhara kuma ya jagorance ta can Yamai a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto muke fatan mun baku lafiya
to a gaishe ku jama'a yanzu kuma muka samu wani rahoto da dumudumin sa dake cewa an samu wani tashin bom a wani masallaci a garin Mubi jihar Adamawa na arewa maso gabashin Najeriya sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba don jin cikakken bayani yanzu kam ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
to Allah ya kyauta a takaice a shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe yayi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyar sa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga mulki kafin tsakar ranar jiya Litinin a yau Talata ne ake sa ran majalisar kasar za ta fara yunkurin tsige shi amma yunkurin na iya daukar lokaci mai tsawo da sarkakiya ko kuma ya zamanto bai yi tasiri ba
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni rundun hada mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu Darul Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi